sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 2 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Amurka ta fitar da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai daga masu neman bizar. Za ku ji waɗannan irin bayanai ne. China ta dora laifin rugujewar tattaunawar sasanta takaddamar cinikayya da take yi akan Amurka. Sannan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan ƴan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a Syria.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin kabila a ƙasar ta shirya wani taron saukar karatun Alkur'ani mai girma dan addu'o'in neman zaman lafiya daga matsalolin ta'addanci. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da Dr. Mustafa Hashim Furki malami a tsangayar nazarin halayyar ɗan adam akan karuwar yawan mutane da ke daukar ransu sanadiyar wani hali na kunci da suka shiga. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai wato masu niyyar zuwa kasar su bayar da adireshin kafafen sada zumuntarsu kamar na Facebook, Instagram, WhatsApp da na kafar aika sakonni na email da kuma bayanai na wayoyin salularsu. Waɗannan sabbin ƙa'idoji da Amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa kasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin email da kuma lambobin wayoyi da ya amfani da su cikin shekaru 5 da suka gabata. Abdullahi Salihu Abubakar masani ne kan harkar kafafen sada zumunta da samar da tsaron su dake Najeriya ya kuma yi min fashin baki kan wannan mataki da Amurka ta dauka.
Tabbas jama'a za su dan yi tsare-tsare wurin yin hakan musamman ganin cewa social media wurin ne da mutum da dama ya sake bangaren su Facebook mutum Najeriya da abokan sa da ƴan mata da waye da sauran su. To sai dai su mun farko kuma Amurka fa abubuwan da kake tunani na farni maka ba shi ne babban damuwar su bane a tare na. Damuwar su ne su san manufofinka ne a siyasance da manufofinka a addinance da manufofinka a harkoki dai na rayuwa. Daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga al'ummar su.
Hukumomin ƙasar ta Amurka dai sun ce wannan sabon tsari zai shafi kusan 'yan ƙasashen waje miliyan 15 ne, amma ba zai haɗa da jami'an diflomasiya ba. Sannan za kuma a tambayi masu neman bizar ko wani nasu na jika ya taɓa mu'amala da 'yan ta'adda. Tunda a watan Maris ɗin bara aka miƙa buƙatar fara amfani da wannan tsari. China ta ce hukumomin Washington ne ke da alhakin rugujewar tattaunawar da ake yi a ƙoƙarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. Tana mai cewa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba. A wani mataki na ɗora laifin akan Amurka, China ta fitar da wata sanarwa a yau Lahadi, inda ta ce Amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake kan batun ƙarin kuɗaɗen haraji. Matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba. Tunda da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan, hukumomin Beijing suka ƙara mai da hankali wajen ɗaukar matakai na martani dangane da ƙarin kuɗaɗen haraji zuwa kashi 25 da Amurka ta yi akan kayayyakin China da kuɗin su ya kai dala biliyan 200. Ita ma China ta yi ta yaɗa farfaganda a kafafen yaɗa labaranta, inda ranar Juma'a da ta gabata ma'aikatar harkokin kasuwancin ƙasar ta fitar da jerin sunayen wasu kamfanoni da ta ce ba ta amince da su ba. Matakin fidda sunayen martani ne ga matsayin da Amurka ta dauka na haramta siyar da wasu kayayyakin da ake hadawa Amurka ga kamfanin sadarwa na Huawei da wasu abokanan hudarsa 68. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan ƴan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A makon da ya gabata, wata kafar yaɗa labarai ta cikin gida ta ruwaito cewa an kashe wani yaro mai shekara 10 da ke fama da wata larura ta rashin lafiya da mahaifinsa da kakansa bayan da aka kasa biyan kuɗaɗen fansansu a lokacin da ƴan tawayen suka yi garkuwa da su. Bayanai sun nuna cewa irin wannan lamari ya sha faruwa tun bayan da dakarun ƙasar Turkiya da gamayyar ƙungiyoyin ƴan tawaye suka karɓi ikon birnin na Afrin bayan fafatawar da ta yi sanadiyar kawar da ƙungiyar mayakan kurdawa ta YPG daga yankin a watan Maris ɗin bara, fafatawar da aka kwashe watanni biyu ana yi a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman. Shi dai yankin Afrin na cike ne da ƙungiyoyin ƴan tawaye da dama waɗanda ke riƙe da shi baya ga dakarun ƙasar Turkiya da su ma suke yankin. A watan Fabrairun da ya gabata, wani kwamiti mai zaman kansa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto da ya ƙididdiga kan irin halin da birnin na Afrin ke ciki a ƙasar ta Siriya. A yau Lahadi, wakilin Amurka na musamman kan sassanta rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad ya kai ziyara Pakistan a wani rangadi da ya fara wanda zai kwashe kwanaki 16 yana yi a ƙasashe da dama, inda zai je har ƙasar Qatar domin halartar wani zagayen zaman sassanta rikicin da ake yi da ƙungiyar Taliban. Jami'an gwamnati sun ce Khalilzad ya gana da manyan jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Pakistan kafin daga bisani ya gana da shugabannin fararen hula da na dakarun ƙasar a ziyarar da ya kai ta kwana guda a birnin Islamabad. Gwamnatin ta Pakistan ce dai ta ɗauki ragamar tsara tattaunawar tsakanin Amurka da Taliban ta hanyar amfani da wasu kafofi da take tuntuɓar ƙungiyar 'yan ta'addan na Afghanistan. To, a halin da ake ciki kuma, a yau Lahadi, kamfanin dillancin labaran nan mai zaman kansa da ake kira Pajok a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wata ƙididdiga wacce ta bayyana adadin mutanen da suka mutu cikin wata ɗayan da ya gabata sanadiyar rikicin ƙasar. A cewar kamfanin dillancin labaran, sama da mutum 2,300 suka jikkata a hararen da 'yan ƙungiyar Taliban suka kai da kuma samaman da dakarun ƙasar su ma suka kai, inda daga cikin adadin mutum 1,317 suka rasa rayukansu. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattaro bayanansa ne daga majiyoyi a larduna 30 daga cikin 34 da ƙasa ke da su.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jamhuriyar Niger, inda matasa da ke fafutukar kawar da bambancin ƙabila a ƙabilanci a ƙasar ta shirya wani taron saukar karatun Alkur'ani mai girma a yau don nufin yin addu'o'in samun zaman lafiya a ƙasar da ma makwabtanta daga matsalolin ta'addanci da suka addabe su. Ga wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma da cikakken rahoton.
Farfajiyar makarantar firamarin Bukoki ta hudu kenan da ke nan Yamai, inda ɗumbin jama'a ta hallara wannan Lahadi domin karatun Alkur'ani mai girma wanda ƙungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin ƙabila da ake kira Lenishere Sunday Cousin ta shirya don neman zaman lafiya a ƙasa. Malam Lawali Ali Jibo na daga cikin waɗanda suka assasa wannan ƙungiya.
Abubuwa da yawa sun faru a cikin ƙasar wannan tamu na rishin daɗi, musamman sojawanmu da dama da aka kashe cikin yaƙe-yaƙe, musamman hatsari wannan na fitar da ta fashe a Arufor inda mutane sama da 80 suka rasu. Gudunmuwar da za mu iya kawowa ita ce mu gamu mu yi addu'a ga waɗannan da farko, kuma mu yi addu'a ta zaman lahiya duka ƙasarmu da wannan fitintunu da suke faruwa, Allah kare mu, kuma mu yi addu'a cewa bukatun mutanenmu na alkhairi Allah ya biya musu.
Kungiyar wacce ke kunshe da matasa maza da mata na ciki da wajen Nijar masu amfani da kafafen zamani na da burin mayar da hankali akan al'adun gargajiya don karfafa dankon zumunci a tsakanin al'ummomi, inji jagorar wannan tafiya Hawwa Kulibali.
Yan Nijar mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, mene ke tsakaninmu akwai kabilu iri-iri, muna zama tare kenan, akwai abun da tun kakanni aka bar mana shi shine gadon da basu taka kasan mu da abokin wasan ka ne, ko ka dauko abu da zafi in shi bai dauko shi ba da zafi zai koma maka ta wajen fannin kai abokin wasan shi ne, kuma za ku gane ma juna. In akwai shi kenan kullun akwai kwanciya hankali, babu tashin hankali tsakanin ƴan ƙasa.
Lura da yadda dalilan siyasa ke zama wata hanyar haddasa rarrabuwar kawunan jama'a a yau a wannan nafiya, yasa kungiyar Le Nigerian Sunday Cuisine daukar matakan kauce fadawa irin wannan tarko.
Mun hudda harkar siyasa sam-sam daga cikin shi, ko wata jam'iyya kake mu dai ka zo nan kungiya ka zo mu zauna, harka ce ta haɗin kai, harka ce ta zaman lahiya, harka ce ta neman albarka ta shimfiɗa cikin ƙasa.
Wannan shine karon farko da matasa ke kafa kungiyar yaƙi da bambancin kabila a nan Nijar, matakin da tuni ya samu karɓuwa daga mahukuntan wannan ƙasa saboda gamsuwa da sakonnin haɗin kai da mambobin kungiyar ke aikawa al'umma ta hanyar kafafen sada zumunta, wanda a yau ke zama wani babban dandalin zazzafar muhawara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To a Najeriya rahotanni da dama a 'yan kwanakin nan ya nuni da cewa adadin mutanen da ke daukar ransu sanadiyar wani hali na kuncin rayuwa da suka shiga na karuwa. Daga cikin ire-iren waɗannan mutane har da ɗalibai da ma malaman jami'a. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Dr. Mustapha Hashim Kurfi, malami a tsangayar nazarin halayyar ɗan adam wato sociology da ke jami'ar Bayar a Kano, inda ya tambaye shi dalilan da suka sa ake samun karuwan mutanen da ke ɗaukar ransu.
To akwai bincike da aka rika gudanarwa tsawon lokaci yanda dai ku shahara shi ne wanda wani mutum ne da aka yi a shekarar 1997 kimanin shekaru 121 a cikin tsakanci. Sakamakon binciken shi dai har yanzu a yanzu duk abin da ake samu yana koma ga wani mutane a kai. Cewa mafiya yawan waɗanda suke ɗaukar rayukan kansu da kansu mutane ne waɗanda za a ga suna da karancin addini, karancin ilimin addini da kuma karancin aiwatar da addini a aikace. Misali za a ga mutum ya ware yake nuna shi baya buƙatar misali addini shi ce game da rayuwa, za a ga shi ya fi samun kanshi a irin wannan yanayin ya bare ɗauke da shi. Tunda aka yi ana danganta dama mutum ya ɗauke da shi da kanshi suka ke nan ga cewa mutum yana ganin rayuwa ta mai kunci, ko kuma waɗansu abubuwa da ke so ya cimmawa a rayuwa bai cimma su ba, ko dai wata damuwa dai irin haka. Sai kake kawai bare ɗauke da kanshi.
To kamar waɗanne irin alamu ne ko kuma halaye za su nuna cewa mutum yana cikin wani yanayi na da wataƙila yana tunanin ya ɗauki ransa, wanda mutane idan sun gani za su iya ganewa?
Za ka same su sau da yawa suna ware kansu, wanda gwamnati zai fito da ƙarshen alamu ne kenan, za ka ga mutum yana ware kansa shi yana ganin cewa ai yana da matsala, yana da damuwa, yana cikin kunci na rayuwa. To wannan ware kanshi ne zai kamar isolation, sai ya hana shi haɗe sauran jama'a ya ce ɗanye da su ne mu'amala da su fi da su ya su biya suna da mutane da kafa mana shi.
Eh dakta, to baya ga alama ta warewa akwai wata alama kuma da za a iya ganewa cewa mutum yana tunanin ya ɗauki ransa?
To akwai nuna damuwa ta karara da mutum za a rika fahimta da gare shi. Misali ko ya kasance yana fitar yana magana shi kaɗai, ko kuma idan kamar a tsakanin matasa ne tunda abin kullum yana canzawa. Shi yasa kullum a bincike muke mai da hankali wurin ganin me ya sauya da gida abinci a da yanzu ya kuma ya sauya tsakanin wani suke da shekaru misali daga shekara 40 zuwa 50 ko daga 50 zuwa sama da kuma wani suke yan ƙasa da 20 zuwa 30 misali ko 30 zuwa 40. Sau da dama za ka ga cewa wani suke ɗaukar rayukan kansu a wannan zamani da muke ciki na yanzu, musamman a Najeriya za ka ga cewa matasa ne kuma wasu gina maɗan makaranta. To wannan waɗancan ɗaiɗaikun da muka lissafa za ka tabbata cewa suna yawan amfani da abin da ya shafi kafofin sada zumunta na zamani social media, kana magana ko Facebook ko abin da ya shafi Twitter ko Instagram ko wata abu da makamantan wannan su WhatsApp da sauransu to sai da cikin abin da ke faruwa amfani da irin wannan abubuwan shi ana samun addiction ya wani shine matukar sabo da
sabo
da kun kunce amfani da yana riki da waya yana duba yana farkawa abin da ke faruwa shine da waya yana duba to abin da ke faruwa irin wannan yanayin shine za ka ga cewa wasu sukan sanya hotuna kuma abin da ake cewa Photoshop ko da dokan wata gida da manyan kuraje da sun fara ta yanin min da kamoji a fuska amma sai ki lokaci in zauna in tantance fuska in gyara in take hanci na gyara waye in gyara waye in gyara waye don hotan a baya background din yana cewa ai wani gurbi ke nemi ma ina cikin jin daɗi ina cikin yawa ko ina mana cikin gurbi ta kuma da sauransu da ƙarya ne to wasu daga cikin matasa suna yiwa da wannan cewa wani ai ya shigo gari ya samu gini ya samu na ya samu dola ni ma kamata a ce na samu kamar wannan to kaga rashin samu kamar wannan shi tun ya ga nan to ya samu depression wannan depression da hausa kamar dai
matsalancin kuncin rayuwa
wani yanayi na matsalancin kuncin rayuwa da zai cewa ya ga a cewa ne yafi ne shi da ma ina ganin kuma a zahiri a reality karshen ta shi din da yake ganin wancan ya kishi depression da shi ya kwanta
kamar ƴan uwa da mutanen anguwa me ya kamata su yi suka gano waɗannan alamu na cewa wani fa yana cikin wani yanayi na kunci kai je ya illata kansa kamar me ya kamata a yi
to akwai abubuwa da yawa da za a yi kuma matakai daban-daban idan ka dauki misali wanda kake ambatuwa ne cewa ka shige a cikin jami'a ai kaga a cikin jami'a al'umma ce wanda akwai kungiyoyi daban-daban farko dai akwai student union government hukuma ce ta dalibai su kancin kansu su suke jagorancin kansu banda wannan akwai kungiya ta dalibai ta kowace jiha a kungiyar daliban jihar Katsina da ke jami'ar Bayero misali a kungiyar daliban jihar Kano da ke cikin jami'ar da Bayero da yake irin wannan sannan akwai kungiyoyi na dalibai na kowane sashi na karatu haka kuma za ka ci da akwai na kungiyar dalibai mutum ne mutum ne su suka yi akwai na kungiyar dalibai kiristoci akwai kungiyoyi daban-daban da gara an ankara cewa kai wannan yana ware kai yana cikin damuwa ba ma ya zuwa darasa baya walwala da sauran jama'a baya kaza baya kaza baya kaza to za a yi kokari a ankara da ɗayan wa'annan don su kawo ɗauki
Dr. Mustapha Hashim Kurfi kenan a tattaunawar su da Muhammad Lalo masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu yana cewa ƙarfe 11 da minti 17 na safe ga shirin mu na gaba
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya nada shi a matsayin shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar kasar musamman ma matasa sannan ya mika masa rahoto kan yadda za a magance wannan lamari ya kuma bayyana abinda kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni 6 da kaddamar da shi wakiliyarmu Madina Dauda wacce ta yi hira da shi ta ci gaba da tambayar shi kamar haka
menene kuka gano musabbabin shan waɗannan magunguna kam
akwai maganar talauci yana cikin dalilan shaye-shaye kuma ba a nan ƙasar ne kadai ba hakan mun duba ƙasashen duniya inda ake fama da talauci za ka ga ana shaye-shaye saboda ba abinci talauci kenan ainihin ba abinci ba aikin yi kana nan haka kawai sai yunwa da wahala to za ka ga sun nemi wani hanya da zai toshe yunwan kuma ya yaye wannan wato rashin jin daɗi to shine maganar shaye-shaye yake shigowa shine ainihin maganar kuma mun san shugaba Muhammadu Buhari yana sane da wannan shi yasa yake kokari ba yau ba tun ba yau ba yana kokarin nemo abubuwan yi akwai da turanci su trader money da ake rabawa market money akwai ba suka daga banki wanda ake ba manoma su samu samu tallafi shashe wanda za su yi noma abubuwa su zama da sauki kamar abinci haka da sauransu to duk wannan yana ciki da neman ayyukan yi su ne babban abubuwa ko da sai wasu kuma suna kamar yara abokanai sai wani ya ja wani ya ce to ka gwada wannan mana wayan sa'i su matayen mu na aure suna cikin wani hali a nan gidajen saboda ai mun san cewa wayan sa'i mazaje ba su adalci ga matayen su to sai ga mace tana cikin wani yanayi sai ta sha waya ta samu sauki akwai irin masu tukin trailoli da sauran suna tafiya ko Lagos da wasu wurare Port Harcourt wurare masu nisa su ma suna neman menene za su sha za su bace a hanya su zama suna nan da karfin su masu noma su ma wani galibi za ga haka matasa su neman aiki suna neman abu da zai sa su zama su dan kara karfi da kuzari da wasu abubuwa duk wannan yana ciki hatta gidaje ma inda matsaloli suke tasowa tsakanin iyaye sai kaga ba tallafi da ya kamata uba ko uwa bata damu da menene halin da yara suke ba sai su gaba sai gantali daga nan sun shiga wannan kenan makarantu ma hakan to duk wannan zamu fito da tsari wanda tun daga primary a makaranta za a sa maganan shaye-shaye cikin koyarwa saboda yara su tashi da wannan wato kaman knowledge su san cewa wannan abu fa bai kamata a yi shi ba sai su yi nisa da shi to za a yi wannan kuma su sarakuna su ma duk mun kewaye sarakuna na gargajiya na ƙasa har su ba hakimai ba masu unguwanni su ma mun dan zauna da su mun ce a kakkafa committee daga ƙauyuka sannan local government sannan state to tun daga ƙasa za a toshe wasu abubuwa malamai fasoci su ma suna da nasu rawan za su taka duk an yi musu irin wannan bayani kuma yana cikin report
to kai bayani ka ce ba yara matasa ta ɗauki shan waɗannan ƙwayoyi ba akwai mata ma na aure to su kuma ta yaya za a ja hankalinsu ganin cewa yaran nan ai iyayensu mata su ne makarantunsu na farko
matayen aure suna da akwai matsala babba a nasu shine ko da an gyara musu lamarin ko ku a ce an kai su rehab center an ba su magunguna da wasu abubuwa suka zama daidai still za su koma gidajensu su tadda abin da ya taso da wannan matsalan a gare su za su koma the same gida to tushen kenan kuma in ba dai ba gyara daga shi ne muke cewa mazaje su ma suna da haƙƙi
to me za ku yi na jan hankalin mazan
advocacy wannan kuma ke ka san menene advocacy yada wannan maganan makowa
wato ku tuntuba
yawa san ce wato wannan abun ba daidai bane musu adalci a zauna da su lafiya ba kowa hakkin shi ko hakkinta saboda a samu zaman lafiya in ba haka ba wannan abun babban masifa ne yadda kika ce matayen ai su ne za su ba da tallafi ma yaya sannan uwa da kanta tana shan drugs kuma abun mamaki wani lokaci yara kuma su ne fa suke nuna ma suna ganin wato iyaye suna cikin wani hali yara su da kan za su ce to mama ga wani abu fa in kin gwada hankalinki zai kwanta ko za ki samu ki bacci
General Muhammadu Buba Marwa mai murabis kenan shugaban wani kwamiti da zai bada shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'umman Najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa mai murabis da kuma wakiliyarmu Madina Dauda sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai
ni ne Ali Ahijo situ a kasar Kamaru akan abin da yake ya shafi wato al'umma musulmi shine makwabtaka abu ne wanda yake mai muhimmanci a cikin islama kullun islama abin da zai zamanto da shi musulmi zai yi domin saboda ya ja ko ya fahimtar ko ya tallatar da addinin islama to wannan abu ne da aka kwadartar da shi yana daga cikin wannan kyautata wato zato da kyautata zama tsakaninka da makwabcinka musulmi ne koko ba musulmi ba maiki sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu inda ya nuna cewa wato malaika jibrilu ya dinga zuwa gare shi yana misi wasiya da kiyaye haƙƙin makwabtaka ya kiyaye haƙƙin makwabtaka wannan yadda yake maimaitawa yake kai ya komo akai sai shi manzon Allah yayi zaton cewa kada fa a ce shi da makwabcinsa za su tarayya a cikin al'amarin rabon gado ma'ana abin da yake da shi kada ce cewa zai raba tare da ainihin wato makwabcinsa to wannan yake nuna mana wato muhimmancin kiyaye haƙƙin makwabci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato bai cika imani shi ba bai cika imani ba wanda zai shiga gidansa yayi abin da zai ci wanda yake mai kamshi makwabta suna jin kamshin nan sannan bai dibi dan wani abu ya mika ya zuba musu ba har ila yau muna fahimtar da ɗan uwa cewa wannan abin ya shafi musulmi ya shafi kuma wanda yake ba musulmi ba musamman a cikin wannan wata da muke wata ta albarma watan azumi wanda yake ya kamata cewa mu tashi mun san gidaje waɗanda suke makwabtan mu ne akwai talakoki akwai marayu Allah yana cewa laysa birru an tuwallu wujuhakum ibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man ittaqa wa atu zakata to wato ba addini bane kai kace kai kai sallanka ka bada zakanka shikenan yana cikakken addini shine ka kula da haƙinka sannan ka kula da haƙin makwabta da marayu da miskinai da waɗanda suke ƴan tanki sannan da dangi wanda suke na nesa da na kusa ina yuwa cewa dangin nan su zamanto kusa da kai suke koko a nesa suke ya kamata cewa ka kiyaye wato gurin bada nasu haƙƙi matakan waɗanda suke musamman masu hannu da shuli wato masu abin duniya su taimaka ma makwabtansu su taimaka ma danginsu ma ɗan uwansu ma aminansu ma talakokinsu duk yana daga cikin abin da addini ya kwadartar da mu saboda wannan ne zai sa cewa ka tallata kai ma addini kyakkyawan ɗabi'anka nan zai yi
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu wato masu niyyar zuwa kasar su bayar da adireshin kafafen sada zumunta su kamar na Facebook, Instagram, WhatsApp da na kafar aika sakonni na email da kuma bayanai na wayoyin salular su waɗannan sabbin ƙa'idoji da Amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa ƙasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin email da kuma lambobin wayoyin da ya amfani da su cikin shekaru biyar da suka gabata. Chaimi ta ce kuma mun Washington ne yake da alhakin rugujewar tattaunawar da ake yi a ƙoƙarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu tana mai cewa ba za ta miƙa wuya buri ya hau ba. A wani mataki na ɗora laifin akan Amurka a cikin ta fitar da wata sanarwa a yau Lahadi inda ta ce Amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake yi kan batun ƙarin kuɗaɗen haraji matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba tunda da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan kuma Beijing suka ƙara mai da hankali wajen ɗaukan matakai na martani dangane da ƙarin kuɗaɗen haraji zuwa kashi 25 da Amurka ta yi akan kayayyakinta.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Jonah Cummins ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya.